Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci. A yau talata 11 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe 11 na safe a nan gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari Ibrahim ya fara muna da kanin labarai.
To Yusuf, jiragen yakin Isra'ila sun kashe mutane akalla 22 a Gaza da daren jiya. An halaka ɗaliban makarantar elementary akalla 11 a jamhuriyar Tatarstan ta Rasha a wani hari. Sannan hukumomin tantance magunguna a Amurka sun amince a yi rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka kirkiro ga yara ɗan shekaru 12 zuwa sama.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa muna ɗauke da rahoto akan sha'ani da gazawar mahukunta a wajen samar da tsaro mai inganci a Najeriya.
Dukkanmu da muke ganin jan soja da police nan ba su da isasshen kayan aiki, kudade an bayar ma don a siyo kayan aiki.
Har wa yau gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa ta ce ta kama wasu da ake zargi suna tallafawa kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram.
To ba shakka ko za ta kai ko wani irin mataki na ba 'yan Najeriya mutum miliyan 200 kwanciyar hankali da lumana.
Baya ga waɗannan rahotanni da labaran duniya, muna tafe da shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai shigo don ya gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azimi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Palestinawa mayaka sun yi ta cilla rokoki babu kakkautawa daga Gaza zuwa cikin birnin Kudus tun da daren jiya, inda su kuma sojojin Isra'ila suka yi ta mai da martani da hare-haren jiragen sama har zuwa yau dinnan talata. Hare-haren jiragen saman Isra'ila sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a Gaza da daren jiya. Wani mai magana da yawun sojojin Isra'ila ya ce an yi imani cewa dakarun Hamas 15 sun mutu a hare-haren jiragen saman sojojin Isra'ila da aka auna kan ɗaruruwan wuraren Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce 'yan ƙasar 6 sun samu raunuka sanadiyar rokokin da ake cillawa. Tashin hankalin da ya kazance da asubahin yau dinnan talata na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da hare-haren jiragen saman Isra'ila da ke auna wuraren Hamas suka yi sanadin mutuwar mutane akalla 20, ciki har da yara ƙanana. Hare-haren jiragen saman a cewar sojojin na Isra'ila martani ne na rokoki 150 da aka cillo daga Gaza zuwa Isra'ila, waɗanda 6 daga ciki aka auna kan birnin Kudus. Rahotannin kafafen yaɗa labarai daga Rasha na nuna cewa wasu ko wani ya buɗe wuta kan wata makarantar elementary a yau dinnan talata, ya halaka ɗalibai akalla 11, wasu kuma akalla 16 sun jikata a wannan al'amari wanda ya auku a birnin Kazan, headquarter jamhuriyar Tatarstan. Gidan talabijin ɗin gwamnati RIA a takaice ya ce an kama akalla wani ɗan bindiga. Hukumomin tantance magunguna a Amurka sun amince a yi allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka kirkiro ga yara masu shekaru 12 zuwa sama, wanda hakan ya faɗaɗa rukunin mutanen da suka cancanci samun rigakafin. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA a takaice jiya Litinin ta ce rigakafin bai da illa, kuma yana da inganci ga yara yan shekaru 12 zuwa 15. Dama an amince a yi amfani da rigakafin ga yara yan shekaru 16 zuwa sama a yanayi na lalura. Matakin da aka dauka yau.
Kamu mu je ga sauran labaran duniya, bar mu kawo ku rahoton mu na farko. Tabarbarewar tsaro a Najeriya ya sa masana lura da tsaro na ganin rashin karfafa hukumomin tsaro na daga cikin abubuwa da ke kawo koma baya ga yunkurin shawo kan matsalar rashin tsaro a kasar. Idan aka duba za a ga yadda ƴan ta'adda ke samun galaba suna kashe jami'an tsaro da aka samar a yankunan su domin kare lafiya al'umma. Wakilin muryar Amurka daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya duba muna wannan lamarin.
Daya daga cikin hubbasar da gwamnatin Najeriya ke yi wajen ganin an shawo kan matsalar rashin tsaro ita ce tura jami'an tsaro a duk wuraren da aka samu rahoton samun ayyukan ta'addanci. To sai dai so da yawa samar da jami'an tsaron baya hana ƴan ta'addan sake gudanar da aikace-aikacen su. Hasali ma wasu lokuta suka yi fito na fito da jami'an na tsaro har ma da kisan su, kamar yadda waɗannan mutanen suka shaida.
Misalin kare 11 na rana muka samu labarin cewa ƴan bindiga suna taruwa a ƙauyen Arune, babura suna yatuwa da gaba suna taruwa, suna yatuwa da gaba suna taruwa da bindigogin su. Labarin ya kai jami'an tsaro da mu ga dan bazai sun kata sun kai ne taimako kanana isa an ka hada kari an ka tafi da an ka tafi su kuma sun ka hangi motocin jami'an tsaro ta yi kuma sun kai to kuma an kai ta dauki ba dadi da an ka kashe mobile guda biyu sun ka kashe mutum biyu cikin mutanen gari kuma sun ka tafi da mobile guda.
Shi DPO namu da ke saka ba ya ji labarin cewa akwai ƴan ta'adda ba shanu sun shiga ƙauyen Makuku. Sojin haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an dakile su su yi awon gaba da wannan shanu. So Allah cikin ikon shi suna isa Makuku sai suka fara fafatawa da su. So dalilin haka shi DPO da kusan jami'an mu za a ce guda 8 sun rasa rayuwarsu.
Bandits din nan ne masu koran shanun nan hilla ne suka shigo barayin sun wuce 500 ita gari mun haye suka zagaya ta. Kawara harbe-harbe an shiji ma soja guda uku an kashe sojoji guda biyu sun kone hilof na soja.
A kudancin Najeriya ma ana ta samun rahotanni cewa ƴan bindiga suna hallaka jami'an tsaro suna ɗaukar makamansu a jihohi daban-daban da ke kudancin Najeriya. Hakan kuma yana faruwa ne lokacin da wasu jama'a ke kokawa akan cewa jami'an da aka tura yankunan su sun yi kaɗan, musamman bisa la'akari da yadda ƴan bindiga suke zuwa da yawa idan za su gudanar da aika-aikar su.
An san an bin soja 25 ne, mobile ba su wuce 50 ba, kaga in ka hada su gaba daya ba su wuce ba su kai 100 ba. To amma falanan sai su zo kawo su 500 400 400. Kaga kuma an san maboyan su kuma ina sun zo gari sai sun hade.
Wannan lamarin a cewar mai sharhi akan lamuran tsaro Captain Yahaya Jiya Umar mai ritaya yana faruwa ne saboda gwamnati ta ki ta kula wajen karfafa hukumomin tsaro.
Mu Najeriya problem namu tun daga farko instead of building institution, by building institution mu sai aka gina mutane. Dukan mu da kike ganin da soja da police nan ba su da isasshen kayan aiki. Kudade an bayar ma dan ajiyo kayan aiki ba a yi amfani da shi ba, wa san wa wure kudi. Abin da yake faruwa kwanan nan asirin aiki ake muna gani komai ya fito aiki. Mu gaya ma kanmu gaskiya mana. Yanzu da in ka ce in ka ji Nigerian Army a ƙasar waje duk duniya san shi. Yanzu a nan wanda suka yi yawan gani duk sun yi ritaya ko ƙasan babu soja kenan. Liberia nan ka duba ba da Sierra Leone mu muka yaƙi aka yaƙi muka komai muka kawo wanda ake so aka faka muka tsaya kuma sai da ta zauna. Amma yau amma kanmu mun kasa yi makanmu saboda me? Saboda institutions ba a gina su ba.
Da ne cewa gwamnati tana ta ɗaukar matakai waɗanda har yanzu za a iya cewa sun kasa biyan bukata, wataƙila da za ta jarraba wasu daga cikin shawarwarin da masana ke bayarwa da a samu biyan bukatar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Za ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma ziyartar shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusu, kasar China ta ce yawan al'ummarta ya karu da mutane miliyan 72, inda ya kai biliyan 1 da kusan rabi daga shekara ta 2010 zuwa 2020 wanda hakan shine mafi kankanta na karuwar da yawan al'umma take yi tun bayan da ta kafa dokar hana haihuwa fiye da daya ga kowane iyali a shekara ta 1980. Hukumar kididdigar jama'a ta kasar ta sanar yau Talata cewa yawan mutanen China din ya karu da kashi 5.38 cikin 100 daga shekara ta 2010 zuwa 2020 inda a shekara guda aka samu karuwar kimanin 0.53 cikin 100 wanda ke nuna cewa ya ragu da 0.04 idan aka kwatanta da na baya. Wannan kasa wacce ita ce tafi kowace kasa a duniya yawan jama'a na fuskantar wani abin damuwa na raguwar jama'a masu shekarun iya aiki ga kuma karuwar tsaffi masu ritaya wanda hakan ya samo asali daga dokar tilasta takaita haihuwa da gwamnatin ta kafa don dakile karuwar jama'ar kasar. Amurka ta ce tana matukar goyon bayan matakan yada demokradiyya a kasar Habasha yayin da ranar 5 ga watan Yuni da za ta yi zabe ke karatuwa za a iya gudanar da sahihin zabe ne kawai a yanayi na kwanciyar hankali. Wannan kalaman dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da matsalolin jin kai da kuma tashin hankali a yankin Tigray na arewacin kasar ta Habasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya dage wajen ganin kasashen Habasha da Eritrea sun tabbatar da janyewar sojojin Eritrea daga yankin Tigray kwata-kwata ba tare da bata lokaci ba kuma ta yadda za a iya tabbatarwa. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya fadi a ƙarshen watan Maris cewa kasar Eritrea ta amince ta janye sojojinta daga yankin na Tigray. To amma duk da wannan tabbaci da Prime Minister Ahmed ya bayar babu wata shaidar da ta nuna cewa sojojin na Eritrea sun janye a cewar jami'an gwamnatin Amurka. A ƙarshe kasar Kenya ta dakatar da zirga-zirgar jiragen sama tsakaninta da Somalia yan kwanaki kawai bayan da kasashen biyu suka maido da hulɗar jakadanci bayan yanke ta na tsawon watanni 5. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta Kenya ta tura saƙo ga takwarar aikinta ta Somalia mai cewa an dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragen sama tsakanin kasashen biyu in banda ta jigilar rigakafi da kuma agajin Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar wani jami'in gwamnatin Somalia wanda ya nemi a saka sunansa saboda bai da hurumin magana da 'yan jarida. Wannan dakatarwar za ta fara aiki ne daga yau 11 ga watan Mayu zuwa 9 ga watan Agusta akalla.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington labaran barmuleka taskar rahotanni. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce zuwa yanzu bincikenta ya gano wasu manyan 'yan siyasa, 'yan kasuwa da masu fade aji da suke tallafawa kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram. Gwamnatin ta ce za ta gurfanar da su da kuma bayyana wa duniya ta gansu. Amma tambayar da ne wa ministan shari'a Abubakar Malami zuwa yaushe 'yan kasar za su ga hakan kuma ta yaya wannan binciken zai bambanta da ire-iren waɗanda ake yi a baya?
Ayyukan da ake ciki mai zaka da zuciya ne. Abin da ya tare shi kira shi mai zaka da zuciya ya ba da dama a ainihin gano waɗanda ke da hannu game da abin da ya danganci ta da zaune tsaye ta hukar ayyuka irin na ta'addanci a Najeriya. Mutane ainihin hukumomi da kuma abubuwan da suka danganci kafofi irin na hada-hadar kuɗi waɗanda suka kasance suna ba da gagarumar gudunmuwa da 'yan ta'adda domin kada zaune tsaye a faɗin Najeriya kan shekan. Kuma abin daɗa da zuciya a cikin wannan yanayi bincike ya ƙarfafa na tarori sun samu ta fuskar ainihin faɗaɗa binciken ta fuskar tabbatar da ainihin suwaye da ta fuskar tabbatar da yanayin da suke gudanar da matsaloli irin suka danganci ba da tallafi game da ayyuka na ta'addanci. Kuma ana ɗaukar mataki na ganin da cewa tambaya ta biya ta biya sabulu na ƙoƙarin ganin cewa da kowane irin mataki da ya kamata suka zuwa na tuwa gaban koku da na kamanta su na kawo karshen wannan mu'amala da ke da nasaba da hada-hada ko tsallafa ba ayyuka na ta'addanci a cikin wannan ƙasa Najeriya.
A iya wannan bincike da kuke yi ana iya cewa adadin mutane na zuwa yanzu aka iya ainihin kama su da wannan tuhuma.
Da zan ce ba ka kowa ne adadi ba a halin yanzu amma dai da nan ba da daɗewa ba za a ji mu game da adadin su za a ji mu game da adadin su waye za a ji mu kuma a hukumomi waɗanda ke da haƙƙi wannan da haƙƙi ta kuka abin da ya kama cikin kwana da su a gaban kotu ko kuma ɗaukar matakai waɗanda da na taɓa da tsaro a kan su a kan yanayin da doka ta tanada.
To ana iya cewa waɗannan mutane da kuke ainihin tuhuma kawai sun shafi ɗan kasuwa ne ko ko akwai ma'aikatan gwamnati akwai kuma 'yan siyasa?
Bincike ne wanda yake mai faɗi wanda kuma ya haɗa da kowane irin nau'in jama'a a faɗin ƙasar Najeriya ya haɗa da 'yan kasuwa ya haɗa da ma'aikatan gwamnati ya haɗa da hukumomi. Bincike ne mai faɗi kuma ya faɗaɗa kuma an faɗaɗa da shi kuma an samu nasarori. Ka kuka ainihin gano kan bakin dare.
To kana tabbatar da al'ummar Najeriya cewar nan da 'yan kwanaki ko 'yan makonni ko 'yan watanni ne za su ga hukunci ko ko za su ga sakamakon wannan binciken?
Ba shakka a kan wannan nan da 'yan lokaci kaɗan mutanen Najeriya za su ga amfani da alfanu da ke da nasaba da wannan binciken.
Ko rahotanni kuma da suke nuna cewa akwai wasu jami'ai waɗanda suke jigajigai ne a cikin wannan gwamnatin taku waɗanda suke ta'azzara wannan abu, kana so ka ce ma al'ummar Najeriya cewa su ma idan bincike ya bayyana da su za ku bayyana ma duniya ta gan su kenan?
Hakika wannan gwamnati ta hakki ne na ganin cewa in Najeriya mutum miliyan 200 sun zauna lafiya. Saboda idan kana magana hakkin 'yan Najeriya ko ina baka tabbacin cewa wani mahalici ko ma'aikacin gwamnati ne ko ba shi da ko kan kasuwa ne ko waye shi to ba shakka ko za ka ɗauki kowane irin mataki na ba 'yan Najeriya mutum miliyan 200 kwanciyar hankali da lumana bisa la'akari na ɗaukar mataki a kan wasu mutane ko ƙungiyoyi ɗaiɗaiku waɗanda ainihin sun kalli wajen kama kansu ta da zaune kai.
Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina kin gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A kwanan nan ne kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya ta kira taron manema labaru a Abuja inda ta nuna damuwa bisa wani kudirin majalisar dattawa da ya umarce hukumar kwastam ta maida wasu 'yan kasuwa haramtacciyar shinkafar da suka yi fasakofinta da aka kwace. Suna bayyana hakan a matsayin zagon ƙasa ga shirin gwamnatin tarayya na samar da abinci a cikin ƙasar. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu jami'an kungiyar akan haka da ma sauran batutuwa da ke da alaka da samar da isasshiyar shinkafa da ma abinda ke sa shinkafar Najeriya take tsada da dai sauran batutuwa da suka sha musu kai. Hassan Gareka.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na noma tushen arziki wanda a yau ina tare da wasu manyan baki guda biyu kuma zan bari su gabatar da kansu.
Sunana Alhaji Abba Dantata, ni ne MD na Fusa Foods Limited wanda suke producing Fusa Crown Rice a Kano, Nigeria.
Sunana Sadiq Kasim, jami'i a kamfanin Wakot Rice da take Argungu, kamfani da yake sarrafa shinkafa a Kebbi State, Jihar Kebbi, Nigeria.
Alhaji Abba Dantata, bari in fara da gare ka. Wato, kun kira wannan taron manema labarai ne? Inda kuka yi ƙorafi. Ban sani ba ko za ka mana bayani dangane da ƙorafinku, wato shin menene ainihin ƙorafin naku ne?
Mun samu wani labari wanda ya dan girgiza mu kaɗan na kan cewa Senate Committee sun ba da magana cewa custom da suka shiga suka je kasuwanni a Najeriya, ɗaya daga cikin kasuwar ita ce Ibadan. suka kwace shinkafa da aka shigo da ita fasa kauri cewa a maiwa da wannan yan kasuwan shinkafar su. To wannan abu gaskiya ya so sa mana rai, sai muka ga in dai har hakan za ta faru to mu kuma investment din mu ko in ce kudaden jahannan jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace, saboda in dai shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kauri to ba da za a yi mu kuma mu iya sarrafa ta mu sai da ita.
Alhaji Sadiq Kasim, bari kan wana karin bayani akan wannan korfin.
Wannan bayani na yau ai ya faru ne saboda abin da majalisar da cije ta yi. An zo mutane sun karya doka ta ƙasa, sun shigo da kaya ta hanyar fasa kuri, an je an kama kayan sun zo suna cewa a sai a saki kayan domin wasu dalilai wanda ba su kawo hujjoji kwararru ba. Hujjojin nan shine kayan sata, duk inda kayan sata yake dan barawo ya gudu, ai baka cewa ai shikenan a kyale shi ba abin da za a yi mishi. In dai har an kama kayan satan to a kama duk inda suke, ko da an ya canza hannu barawo ya dauki kaya ya ji ba wani, sai aka ga mutum da wannan kaya, in an kama ayan kayan sata ne.
Sannan kuma ina son ka dan kala mana bayani akan cewar wato wasu na ganin shinkafar, wato shinkafa yar Najeriya kamar tafi ta waje tsada, abin ma kenan da yasa wasu yan Najeriya suka fara ja'a akan cin shinkafa yar waje wacce ba tsakuwa ba abin nan daga buhu sai tukunya. Me zaka ce akan wannan?
A bana zaton tafi ta waje tsada na farko da zan yadda da wannan abu ba, amma zancen cewa tafi inganci a nan, duk wani inji da ake sarrafa shinkafa a kowace ƙasa da yake duniya wanda yayi fice shi muke da shi a nan ƙasa, da irin shi muke amfani da shi. Na biyun su, shinkafar da ake nomawa a Najeriya ba wai ba ta da kyau bane, tana da kyau, saboda haka in dai har ka zauna kai ba ta cikakken, kai mata cikakken aiki to za ta fito daidai da kowace irin shinkafa a duniyan nan. Dalilin da yasa ake samun irin wannan, ni dai kamfanin yana da alfaharin cewa duk wani mashin da ake nema wanda ya fice a duniya, kamar a ce irin kana maganar harkar mota ne, ka ce akwai Marsandi, akwai Bugatti, akwai Volkswagen, to mu muna da Bugattin mashin su ne.
Alhaji Abadanta ta za ka yarda da ni cewar wato shinkafar da muke nomawa a nan Najeriya bai kamata buhu wato kilo 50 a ce ya wuce naira 8,000 zuwa 10,000 ba, maimakon sama da naira 20,000 da ake sayarwa a halin yanzu.
Masu sauraro, a nan za mu da sanya cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina, sai Julius Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Lokaci ne da zamu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kuka aika mana ta hanyar sakon email.
Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Zainab Usman Shiki Mahuta, tace babu shakka marigayya Jummai Aisha Alhassan ta bar wani gagarumin gidi da zai wuyar cikewa, da fatan Allah Ubangiji ya ji kanta da rahama, amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Aliyu Usman Taka Lafiya da ɗan Asabe Mai Fata Ya Wuri, inda suka ce muryar Amurka hakikanin gaskiyar magana, akwai buƙatar gwamnatin tarayya tare da dukkanin gwamnatin jihohin da ƙananan hukumomin ƙasarmu baki ɗaya su ƙara miƙewa tsaye, su sake ɗaukar sabbin dabarun kare rayuka da dukiyoyin jama'a da ke ƙara shiga mawuyacin hali a kowace rana. sai sakonmu na ƙarshe yace salam VOA Hausa muna nika sakon jajantawa ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon kifewar wani jirgin ruwa a jihar Niger ina addu'ar Allah ubangiji ya ji kansu ya kuma yi musu rahama amin
rayoyin ku masu sauraro kenan Hanifa Isa ta karantu yanzu kuma sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata mai falala
sunana Khalid Zakariya Khalifa liman na masallacin Islamic Center dake garin Jere ta farko ina jawo hankalin mu gaba daya shugabanni da malamai da talakawa mu ji tsoron Allah kuma mu yi hakuri sannan talakawa ayi biyayya shugabanni kuma su yi adalci su ji tausayi fatan azumi da kuma halin da muka samu kanmu a wannan shekara na kuncin rayuwa wanda ya shiga duniya ne ba Najeriya ba Kaduna ba kuma wadata da masu karfi da Allah ya ba su su taimaka domin a samu saukin wannan rayuwa kuma mu ci gaba da roƙon Allah ya kawo mana saukin wannan bala'i ya kuma rage mana ya kare mu wanda suka kamu Allah ya ba su lafiya wanda kuma basu kamu ba muna fata Allah ya ba ya kare mu gaba daya ko kuma shugabanni mu Allah ya ba su ikon yi mana adalci kiyamul layli wannan yau da ake yi wannan ba laifi bane shi ba lokacin shi bai gushe ba kuma shi ba za a samu wani canji a kan shi ba mutum na iya yi a gidan shi shi kadai asali ma an fi son mutum ya yi shi kadai a gidan shi sai dai na ramadana ne aka fi son a taru idan har zai yi to amma tunda ba zai yi ba to mutum ya tashi shi kadai da iyalan shi su tsaya yana gaba suna dan gefe dan ba da tazara kamar yadda aka ce a roki Allah ayi ibadan insha Allah Allah zai karbi addu'an mu kuma muna faran Allah subhanahu wataala ne jin abin bayin sa ne ko ne yayi ma bayin sa damuwa ne kuma zai yayi mana ma ayi hakuri da yadda muka samu kanmu din mu kaima Allah kukan Allah ne jin abin bayin sa ne insha Allah zai yayi mana wannan kuma hanya na zamu bi kenan wata ne na addu'a wata ne na alkhairi wata ne mai albarka to wata ne da babu shamaki tsakanin addu'an bawa da kuma mahalicce shi insha Allah subhanahu wataala za a samu fita
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
Palestinawa mayaka sun yi ta cilla rokoki babu kakkautawa daga Gaza zuwa cikin birnin Kudus tun da daren jiya inda su kuma sojojin Isra'ila suka yi ta mai da martani da hare-haren jiragen sama har zuwa yau din nan talata. Hare-haren jiragen saman Isra'ila sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 22 a Gaza da daren jiya. Wani mai magana da yawun sojojin Isra'ila ya ce an yi imani cewa dakarun Hamas 15 sun mutu a hare-haren jiragen saman sojojin Isra'ila da aka auna kan ɗaruruwan wuraren Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ‘yan ƙasar shida sun samu raunuka sanadiyar rokokin da ake cillawa. Tashin hankalin da ya ƙazance da asubahin yau ɗin nan talata na zuwa ne ‘yan sa’o’i bayan da hare-haren jiragen saman Isra’ila da ke auna wuraren Hamas suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 20 ciki har da yara ƙanana. Rahotannin kafafen yaɗa labarai daga Rasha na nuna cewa wasu ko wani ya buɗe wuta kan wata makarantar elementary a yau ɗin nan talata ya halaka ɗalibai aƙalla 11 wasu kuma aƙalla 16 sun jikata a wannan al'amari wanda ya auku a birnin Kazan headquarter jamhuriyar Tatarstan. Gidan talabijin ɗin gwamnati RIA a takaice ya ce an kama aƙalla wani ɗan bindiga. Hukumomin tantance magunguna a Amurka sun amince a yi allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer da BioNTech suka ƙirƙiro ga yara masu shekaru 12 zuwa sama wanda hakan ya faɗaɗa rukunin mutanen da suka cancanci samun rigakafin.
Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Al-Masih Garba ya ce ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gratian ni ne naku Yusuf Aliyu Harande sai muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace. Salam.